يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح البلاد
لا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله من النار. Bayan haka masu sauraro, a koda yaushe muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa muka ƙara kasancewa tare da ku a cikin shirin mai albarka, shirin rayuwa a barkoyi, wanda shiri ne da muke kawo tarihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin mu kalli wannan tarihin mu ga abubuwan da za mu koyi a cikin tarihin nasu, saboda da su ne Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu koyi da su ta harshen manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kuma malamai suke gaya mana cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahun. A cikin shirin mu a koda yaushe muna tare da babban malamin mu Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya, wanda da shi muke kasancewa cikin shirin namu mai albarka domin gabatar da shirin tare da kawo tarihin sabon na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma masu sauraro, a ƙarshen shirin za ku samu dama ku kira mu akan lambar waya 0800-4200-85 0800-4200-85. Za ku iya turo mana da saƙon message a nambar waya 0800-66-2-0-0-85 0800-66-2-0-0-85. Kafin nan mune wa malam Maraba tare da mal fatan an zo lafiya, kuma malam ya wannan sanyi
kai sanyi. Alhamdulillah, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. سركي مي كوا مي كومي دي ساكي غمامو ا wannan fili namu mai albarka na rayuwa a barkoi muna yi wa ƴan uwa fatan alheri da wannan alheri da ya sauka na wannan sanyi da ake ta fama da shi. Mun gode wa Allah ware da gaske, muna godiya Allah ya bamu ikon wucewa lafiya kuma ya maimaita mana da lafiya da nisan kwana. Idan yan uwa suna tare da mu za su iya tunawa, muna kisar wani sahabi shahararre, Ka'ab ibn Malik, da irin wato jarraba da ya gamu da ita ta wato kin halattan yakin Tabuka da gangan shi da wasu Hilal ibn Umayya da Murara ibn Rabi da sauran da suka ainihin wato tarihi ya tabbatar. Shi Ka'ab dan Malik sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba a tuntun sa da nifaka.
Na'am Malik, ina jin mun kammala tarihin Ka'ab bin Malik kamun shiga tarihin sahabin Annabi An-Nu'man bin Muqarrin.
Okay, na dauka ko alama ta ni na dauka ko mun muna karshen kissar sa ne.
A'a, mun shiga tarihin Nu'man bin Muqarrin.
Okay, haka shi Nu'man tabbas haka ne, kafi ne gaskiya kwarai da gaske. Shi ne wanda muke magana cewa Annabi ya masa kambe cewa ya ce wa inna baita bani Muqarrin min buyutil iman, gidansa gidan imani ne, gidansa gidan imani ne. Sahabi ne da aka yi masa shaida da karfin imani, Nu'man ibn Amr ibn Muqarrin ibn Aiz kenan, Abu Amr al-Mazini al-Muzani kai al-Amir, wanda yakin sa na farko da ya fara halatta kamar yadda muka yi bayani shine gazawatul Ahzab. Ya je bai a Ridwan, ya zauna a Kufa, an sanya shi gwamna a wani gari da ake ce da shi Kaskar a lokacin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. A ƙarshe shi ma tarihin nasa a ƙarshe muke muna magana ne akan irin jarintarsa. An ce yayi abubuwa waɗanda suke na azo a gani na jarinta da bayar da rayuwarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Yayi kokari yin mutastur da ake faɗa, sannan yayi kokari yayi wato bajinta da jarinta a ranar Nahawand da ake faɗa, sannan kuma Allah ya azurta shi da shahada saboda Allah a wannan Nahawand, wannan yaki da aka ji anan Allah Ubangiji ya dauki ransa a matsayin wato shahidi. Da ƙarshe a cikin kissarsa, abinda malamai suka faɗa Allah musu rahama, Umar ibn al-Khattab yayi kuka ya zubar da hawaye. Daga Abi Usman yace na zo wajen Umar da bashi labarin mutuwar dan uwanmu Nu'man ibn Muqarrin, yace ina gaya wa Umar Nu'man ibn Muqarrin ya cika, sai kawai ya sa hannunsa a fuskar sa ya fashe da kuka. Kamar yadda Hafiz ibn Hajar Hafiz al-Dhahabi ya kawo cikin Sirar Alamin Nubala, ba wai dan halatta kukan mutuwa ba ne, akwai kuka wanda yake bayan da za ka yi da shi zai zo maka shisheka da zuban hawaye. To ana ba Umar labarin nan, wallahi ya san hannunsa sai hawaye yana ta zuba. Shi sa Hafiz ibn Kasir a cikin tafsirinsa yake cewa Nu'man ibn Muqarrin yana daga cikin sahabban da Allah ya ce inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-janna. Akwai mutanen da sun bayar da rayukansu, sun sayar da su ga Allah, Allah ya siya, kuma Allah ya ce su yan aljanna ne. So Nu'man shaida ne ya samu daga yan uwansa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna daga cikin waɗanda wato Allah madaukin sarki ya sayi rayuwarsu ga baki ɗaya, suka bayar da imanin, suka bayar da tsoron Allah su da ransu, suka ba wa Allah, Allah ya sayi biya su, Allah ya ƙara masa rahama da jin ƙai. Sahabin mu
da ran a lokacin Sayyidina Umar ya rasu,
na'am, ore kuwa shine mutum na 70 a yau, sahabi na 70 kenan. Za mu tattauna akan shine Sa'd ibn Rabi'a. Sa'd ibn Rabi'a, duka waɗannan mutanen da muke tattauna akan su sabon Annabi ne, ba mu zo kan tabi'ai ba, ballanta na tabi'i tabi'i ne da sauransu, duk mutane kirki ne waɗannan, wanda ake so mutane su yi koyi da ɗabi'unsu na ƙwarai. Sa'd ibn Rabi'a, sunansa Sa'd ibn Rabi'a ibn Amr ibn Abi Zuhair, mutum Madina ne, Al-Khazraji Al-Badri, kuma shahidi ne shi ma. yayi shahada ranar yakin Uhud, ma'ana an kashe shi a yakin Uhud saboda Allah. Yana da falala kwarai da gaske. Ummu Sa'ad bint Sa'ad bin Rabi' wata ran ta shiga wajen Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Allah ya yarda da shi, sai ya jefa mata sutura ya ce ta zauna. Yana mata wannan tana zama, sai ga Umar, Allah ya yarda da shi,
amin suma,
shi ma ya zo. Sai shi Umar ya ce, ha khalifatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya khalifan annabi, wace ce wannan matar ta samu matsayin da ba ma shimfiɗa ba, suturar ka ka bayar ka ce a bata ta zauna? Nan zo ne taliki a kan wannan. Abubakar ya ce da shi, hadhihi bintu man huwa khairun minni wa minka, wannan yar wani mutum ne da yafi ni alheri yafi ka, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an banda annabi ba,
yar wani annabin ce kenan,
dan sahabi ne.
To
ai ce khairun minni wa minka illa rasulullah
sallallahu alaihi wasallam,
yafi ni yafi ka sai dai annabi. Wannan tawadu'una Abubakar da dangan da kai irin nashi. Ashe yau ga wani sahabi ma Abubakar yana cewa yafi shi. Yace rajulun qubida ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tabawwa maq'adahu min aljannati wa baqitu ana wa anta, babanta wani mutum ne da aka dauki ransa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama, a gaban annabi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama, tuntunin ma ya tanadi wajen zaman sa a gidan aljanna, yana cikin aljanna, saurani da kai, saurani da kai. Hadisi Imam Tabarani ne rawaito shi, malaman hadisi suka ce akwai Ismail ibn Qais ibn Sa'ad ibn Zaid, daif ne kamar yadda Imam al-Haythami ya fada a cikin al-Majma', hadisi na 15,704. Abinda za mu ɗauka a cikin hadisin shi ne duba tarbiyya mala da girmama mutane. An sani ba ko ka gani? Halifan annabi Sayyidina Abubakar bako ya zo masa ya ɗauki suturarsa ya bashi ya ce ya zauna, wannan yana nuna mana cikin tarbiyyar da za mu koya na abinda waɗannan mutane suka koya mana shi ne girmama mutane. Kaga iyayenmu da kakanni zamani ya kansa ana kamar sun yi rayuwa ne a cikin ko jahilci ko wani abu, ana ganin yanzu an fi samun ilimi, abubuwa na zamani sun kawo ilimi sun yi waye, amma wallahi malam albarka da sani ya kamata da mutunci yana tare da su iyayenmu magabata dinnan. Billahi al-azim malam, ni na sani ni da ban da wani shekaru bane da ni, wallahi malam nakan zo wajen mahaifina wani lokacin, wallahi kamar da yake ba ma zaune gari guda, wallahi malam nazo zai ina kokarin samu abin da zan zauna, ya ma riga ni ya samu abin da zan zauna, mahaifina ne wallahi, babanka yana girmama ka, babanka yana mutunta ka, babanka yana kimanta ka. Yanzu kai dan Allah a iya tunaninka da abin da ka sani a wannan zamani yaya?
Gaskiya ba zai yi ba, sai dai yan kadan,
yan kadan daga masallatan mu za ga ni rashin ladabi, ba a girmama mai furfura.
Gaskiya
za a fito daga sallah da dattijo da mai shekaru da mara shekaru ture ture, daga hawa mota za ka gani rashin tarbiyyar mu. Ana tsare mota ba lura da wannan mai shekaru ne, wannan a kasuwa za ka iya ganewa,
ana wasan kwalla akan layi datti ja to da kaya ba wanda zai kula shi sai dai bi gefe dayawa ma ya wuce ballanta na karbi kayan
to wallahi mallan ni da na sani iyayen mu ko ba ma iyayen mu abokanin iyayen mu anguwa idan suka je gona suka dawo ko suka je daji ko sun dawo daga kasuwa da gudu muke karban kaya ka karbi kaya a wajen babba ka shigar da shi gida ba wai babanka ba bai wannan ba wani tarbiya ne muke amma yanzu an daina ta yanzu dan ka man kai wasa zaka zo kai ta hon a mota wallahi sai ya ce ka ci sama ya zo bude maka gate ma
ai amma fi mutunta masu motar iyayen wanda ba su da motar malam
abun ta
sai abun da suka gani
sai abun da suka gani wallahi to yanzu kai a tunanin ka me ya jawo wannan kai kai a fahimtar ka
karshen duniya
a karshen duniya na da karshen nuna kai me kai ka a tunanin ka me yasa wannan rashin ladabin da rashin tarbiyyar yake ta karuwa
ina daya daga cikin bayuwar zamani da ake fada
kaga dai yanzu yanzu wata kila ka je gidan kaninka ƴaƴansa suna kallon ka sun san yayan baban su ne ba lalle su gaishe ka ba kai wata kila ma matar kanin naka za ta hada ƴaƴanka da kai fada za ta nuna musu yayan baban nan nasu kokarin baban nan nasu makiyinsu ne billahi azim mutun dan uwan yana raye ƴaƴanka ba za su yi bude baki su ga da ƴaƴanka ko kuma kaninka ba akwai wanda yana zaune da uwarsa wallahi in kaga wulakancin da jikokin nata suke mata abin ba zai dauka hankali ba zai dauka ba kuma yanzu ko da masallaci ne mutun zai zo wallahi azim yake ga maka a matsayin sa na babba mai shekaru ba lalle bane a bashi wuri ya zauna sai dai shi ya je fafata ya nemi inda zai zauna rashin girmamawa yanzu mutum zai zo yana tuka mashin ko a rediyon sauko wani abu sauransu idan an yi masa wani abu ba daidai ba ko ya yi abin da yake so bai samu ba sai ya leko in ya wuce sai ya dankwali mai tuka motar da yawa cikin yana daidai da safo marasa mutunci marasa kirki marasa tarbiya daga cikinsu wallahi abin da suke kenan zagin manyan mutane wallahi yaro karami mallan sai ya leko ya dura maka ashar wataƙila wanda iza gaɗi na a motar nan ubansa ne ya haifi ubansa ma kuma wannan a tambaya kowa a gani irin wannan rashin tarbiyyar yanzu sai ya dura maka ashar ko ya maka mummunan obatakin ka zo wuciya kana masa wanda aka masa fada ko kallon ka bai zai yi ba ba girmama mutane wannan misali ɗaya ne na baka to me ja wannan kaga wannan abubuwan da ake kallo na zamani da sunan fimafimai da sunan wasan kwaikwayo da sunan drama tashoshinan da ake da budewa ana ta nuna mutane ana koya musu rashin kunya daga nan suke dauka da karatun da ake yi na zamani na ba tarbiyya a cikinsa ba Allah a cikinsa ana ganin an yi ilimi ana ganin an waye da mutum ya dan samu wani karatu na boko ko wani abu nan sauransu ko ya samu wata wadata gani yake kowa banza ne shine cikakken mutum kuro kuma yanzu ana girmama mutum ne da abin da yake da shi kamar da yake fada in kaga ana mutunta ka an girmama ka ko an kimanta ka to me kake da shi ne kawai mai kamallaka ne to irin wannan abu ne wajibi dole ne ya kamata malamai su tsaya su yake shi dan wallahi ba amfani ilimi ba tarbiya tun daga gida kuma tarbiyyar take lalacewa kaga ƴaƴanka malam ba sa gaishe ka ƴaƴanka ba sa girmama ka ƴaƴanka ba sa tausayin ka yanzu je ake ga mu wani baya na yana bai da lafiya ne rangaranga yake kwance aka zo ana neman abin da za a yi abin cefane ka da sauransu wani daga cikin ƴaƴansa ya ce to mu ko mutum ko ba bai da lafiya sai ya ba mu kuɗin cefane
to Allah ya samu dace masu raro bari ni leƙa sashin mu na karɓar tallace-tallace mun dawo malam zai dora daka inda muka tsaya
ruwaidak فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاج
من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا وتوز حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا
الحمد لله ما صار ببركة مدى dawa da kasashe mu na karbar talace-talace masauraran umba amanta ba malai yana mana bayani akan abubuwan da suka shafi tarbiya da kuma yadda za mu yi kokarin gyarawa domin mu gudu tare mu tsira tare kuma malam bai zo karshe akan wannan batun ba za mu kuma zuwa ga malam
ina magana ne akan ya kamata ilimi da wayewa da ake da shi na zamani a shigar da tarbiya a cikin sa dan yanzu kaga kisan da muke karantawa ta ta wannan Sa'd bin Rabi da kuma inda aka zo sayyidina Abubakar ya girma wannan mata wannan yana nuna su salaf magabata na kware wato suna ba ni sunan shi suna girma majunan su da nake cewa tarbiyar mu a gida ma ta lalace yaro ne ake ba da labari mahaifin shi ba lafiya aka zo an dan samu dan jinkirin kudin cefa ne zai ke cewa to mu fa ko mutum ma bai da lafiya fa sai ya ba mu kudin cefa ne ne bai da lafiya ba za ya cefa ne ba a'a ina zai samu kudin a'a babu kudin ne a'a kaza ne
shi ba zai iya taimakawa ba
ina
ba ba zai iya hakuri ba tunda ya ga bai da lafiya
ina so a kiga ne lafazin ma da ake amfani da shi mu fa ko mutum bai da lafiya sai an ba da kudin cefa ne
subhanallah
nan bala'i malam da me ya kama wala wannan musiba so da Allah mu koya wa iyayenmu girmama juna girmama iyaye girmama na gaba da su kuma yana daga cikin karamci da mutuntawa mutum ya zo ma bakunta ka bashi wurin zama wanda inda zaka iya tunawa iyayenmu da kakanninmu a yanzu nan duk wanda yake san tarbiya sun ya kamata a kauye sun fi wannan kana zuwa za a dauko abinda za a fara shi a baka tabarma idan ko wannan satin an yi mun haka ko wannan na dan zauna ana a'a ba za ka zauna ba ga taburma sai an shiga da ko taburma to mu ina so in ga ma matan mu na wannan zamanin a dakunan nasu ma ba taburma wallahi alazim ba taburma da za a dauko a shimfida a bawa bakon su ku a kauye a daki akwai taburma ta fitar kunya wanda aikin ta kawai da bako ya zo da gudu za shiga su dauko shimfida haka suke yi in a kofar gida ne a ce a dauko a shimfida ma idan ka shiga bakunta cikin gida ba ra su barka ka zauna a kasa ba ana sabon ka zauna a ƙasa ba mu kwanan babu
da mu yanzu ba la'ayi sanin daraja mutum sai ƙauye din
to shi ne to wannan abin shi yasa muke so mu gaya mutane waɗannan kafafen yaɗa labarai da ake turuwa na kallace-kallace na waƙe-waƙe da kada-kada da waye da sauransu dole sai an yi takatsantsan da su wallahi suna gurguje mana tarbiya mutum ya zo da kuɗinsa ya zo ya sayo akwatin talabishin ya ajiye a gidansa ana lalata mai ana gurguje masa tarbiyyar iyalinsa ba ta kabara ta ga girman ka ba dan ka bare ga girman ka ba kuma dan ka bare ji tausayin ka ba an sa wa yara rashin tausayin iyayensu ana nan ana shirye shirye wasu abubuwa ma da za a ce ma in ma uba yayi wada ma ya halatta je kai shi kotu a daure ya daure ubansa duk akwai wannan tsari suna nan suna tafi wallahi ko muna raye ko muna mace za ku ji shedanun cikin mu sun fara bullo da su ai yanci ne ai kaza kaza da sunan yanci ko da sunan aure ko da sunan wani abu sauransu mutum ya je kai ubansa kotu ko kuma yarinya ta je ta kai ubanta kotu suna nan wakilan yahudawa a cikin mu suna nan suna shimfiɗa nan gaba hankali za ku ji suna bullo da su muna fatan Allah mana maganin su
malam kuma ko da duk da malamai kuna magana cewa duka bai halatta a dinga dukan yara ba indai ba ya kama din ba to su abubuwa zan ga wasu makarantun namu musamman manya-manyan makarantu da ake sa makudan kuɗi a biya malami bai isa ya tsawatarwa yaro ko ya duke shi ba ko wannan ma yana taimakawa
to kaga wannan ai ba tarbiya ba ne shi duka ba a ce ai duka ba kai tsaye ba abu ne mai kyau ba kai tsaye amma fa gaskiya akwai lokacin da duka yana da amfani dan shegun yaran zamanin na wani lokacin sai an casa mutum yake yin sai so ana lura ne da ka'ida da abin da ya dace a yi wanda bai dace ba kada a yi shi amma da ma ana zuwa a yi ta magana a ce a kar a yi duka kar a yi duka a yi kar a yi duka na'am ana goyon baya kada a yi duka amma in aka rasa yadda za a yi da shi in har dukan ne zai gyara shi to a casa shi a bashi gashi don ya gyaru munan duk da muke wazu muke karatu duk mun sha duka duk an ba mu kashi an daka mu kuma mun ga amfanin duka wannan duk ya wannan tunani ne na Yahudawa ka fahince ni ba ina cewa malamai su ci dukan dalibai ba haka nake nufi ba yawa ni ma ina against din duka da sauransu amma ina ga ma akwai situation da yake warrantin al'amura suna iya canjawa akwai shedanin da billahi ajin mun ba tsumagi ya jawo bai sai ci ba akwai wadanda wallahi tallahi lalace wasu ce hanya ce ta lalace wasu inda dalibi zai zo ya daga hannu ya zagi malami ko ya zabge shi da mari ya kwashe shi da mari duk ana yi shikenan sai a zuba mai ido a kyale shi akwai hanyoyi na tarbiyyantarwa na sani a fahimce ni kada wani ya fahimce ni wrong kuskure na ce kada a mai da duka ya zama shi ne amma wani yanayin wallahi da hakurin ka wallahi wani sai ka bashi kashi wanzan nan hadidi fihi ba'sun shadidun
amma na cutun
amma na fi ulil nas haka Allah ya ce so mu dauke wannan tarbiya ta sayyidina Abubakar as-Siddiq ya girma wannan mata ya ba ta shimfida jama'a duk wanda ya bako ya kokari ya samu masa wurin zama yana daga cikin girmamawa ka bashi ruwan da zai sha ina cikin girmamawa in lokacin abinci ka kama abinci yace yana cikin mutuntawa da ke karaba shari'ar musulunci fa tace an hana kai bako irin kafin wannan sunan sa ka wato yana zuwa ma yana tsaye kana kokarin bude kofa ya kamata tun kafin ya zo ka bude mai kofa kawai ya shiga ko kuma kai bako ka zo ka ajiye shi ka ce da Allah bari a gyara inda zaka zauna wannan yana cikin munanawa bako sai an gama gyara inda zai zauna an kimanta inda zai zauna sannan sai a ce ya shigo kafin ya zo dama an san zai zo an gyara masa to kaddara ma bai fada zai zo ba dama ya kamata duk wurin bako ana kula da shi kamar yadda iyayenmu da kakanni idan mutum goma ne a gida sai su sa abincin mutum 13 ko 15 saboda tunanin bako zai zo in bako bai zo ba a ba makoci mabukaci ko kuma almajirai mabukata mun ko yanzu yahudanci ya danne mu yawa wani dan uwa yake gaya masa yake faɗa cewa ya je gidan yayansa ziyara ni da yake gaya mu yayansa ne uwa da uba ne ya kai shi ziyara to yayin mawadaci ne sosai shi kuma kanin talaka ne irin an dan yi hutun makarantar yara yana da dansa kwaya daya sai ya dauke shi ya ce mu je gidan wani mu gaishe shi kwana ɗaya biyu sai mu dawo yana gadara ya dauki ɗansa ya kai wa yayin bai taba ganin shi ba saboda mawadaci ne yana cikin yalwa yana zuwa abin da ya fara ce masa me kawo ka yace yanzu yaya gidanka in zo gidanka ka ce min me kawo ni gidanka har kai arzikin da zan zo gidanka ka ce me ya kawo ni yace eh me kawo ka dan me yasa ba za ka gaya mun ni fa ba na so kuma za ka taho ka zo ka dauko yaro ka zo ka dora mutane nauyi miliyoniya ne ya bawa miliyoyi baya yana da gida na alfahari na alfarma amma yana zargin dan uwansa da me yasa ya zo masa gida sannan kuma toto yanzu me kake tafi da shi sai ce yayi zuwa ne in gaishe ka ziyara ta musulunci to yaushe zaka tafi ka ji ba
sai ce yanzu zan tafi
hak wallahi kamar kana ne yace yanzu zan tafi yace malam wallahi na niyyar ne kwana uku na zumunci yace kuma da zan tafi nace har abada ba ni ba kai ya nuna shi yace kudin ka kudin banza kai din banza ya afusa ta yaron yace roƙanka ne muna ciki dai ka sha nono ka bar mun uwar mu dai uban mu dai saboda iyayen mu sun mutu zaka wulakanta ni yace in kai inda ba dan albarkaci annabi Muhammad ya ce ne zumunci ne ziyara ba wala baka ganni ba yace kuma tunda na dabbaka sunna ne ka wulakanta ni to ba ni ba kai har abada ka tafi ka je kai jo abin da zaka yi na daina zuwa gidanka kuma ka daina ganin zurra'a ta a gidanka zumuncin ya kare ka je kai rayuwarka ni ma in je na rayuwa ai ba daga sama aka jeho ni ba ni ma ina da ubangiji ina da mai so na yi ya bude masa wuta shi ne ya bugo mu waya na tambaya ce ya na ce eh gaskiya ka burge ni wallahi ai kwarin ku ai bai kamata ka rinka barin wulakanci ba wallahi bai kamata mutum ya bar wulakanci ba yawa duk wanda ya maka rashin hankali daidai gwargwado ka masa saitin hamma da kafireto kwarai da gaske
kadan sai ta shiga daga baya kai istighfari kai abin nan ka wuce gona da iri nace abinda kai kai daidai da ka ga masa wannan amma dai yanke zumuncin da kai din kuskure ne na annabi ya ce silman ka saka ka sadar da wanda yanke maka zumunci kawai shine amma wutar da ka bude masa kai mai ragaraga na ji dadi kware da gaske yaje rike kudin sa har wannan rashin mutunci ne wasu malan in sun samu abun duniya ina ga maka ba su da kirki Allah nake ga ma wallahi malam wani ya samu abun duniya gani yake a sama yake kawai kowa a wulakance yake ganin sa to waɗannan mutanen wallahi bai kamata a rinka barin suna wulakanta mutane ba a yaga su kurin su gane su din ba kowa bane kudi hauka ne an ce dan kai kudi dan kana da kudi ko kana da mulki ko kana kafi kowa ne watakila ma duk a kaskance kake a wajen Allah ba kowa bane kai a wajen Allah Allah ya mika wani abun ibtila'i ne jarraba ce ma kai a gari kuma baka sani ba so mutun mai kamala shine wanda ya san mutuncin mutane duk wanda yake wulakanta mutane wulakantacce ne kuma bai da albarmar a girmama shi ka fahimci karatun nan nawa kuwa yawa da kana kamar nayi zafi ne yawa gaskiya nake ga maka wannan shine hakikanin abin da yake faruwa wulakanci ba shi da dadi an ce mu yi hakuri tabbas abu ne mai kyau mu yi hakuri yana da kyau kai hakuri yana da kyau amma ba laifi bane in ka gyara mutum zama dan ya gane cewa ya maka ba daidai ba wannan na farko kenan wannan sahabi dan aljanna ne Sa'd ibn Rabi'a kamar da sahabbai suke faɗa wannan aya walladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qabli yuhibbuna man hajara ilayhim ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون شين سورة الحشر آية بان سننشي آية تا ونن أنا شوانا آية تا سوكاني أكا متانا مدينة
نعم
إمام القربية كي شوى باب سعباني ونن الأنصار أكيني في سوني الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها واندسكذونا المدينة كفهم مسيجرة ستهو زوء قرن مدينة الله يا يبيسو سنين سنك أونا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم كينا وكان الأنصار دسكذونا قرن مدينة كفهم زوء المهاجرون سنة سن واندسك هجرة زوء قريسو kaga wannan yana nuna ma duk wanda ya zo wurin ka daga wani wuri ya kamata ka so shi ya kamata ka kaunace shi ya kamata ka girmama shi ka mutunta shi yana cikin koyi da wannan ayar sannan kuma
na
wato suna kokarin bayarwa suna bayarwa abinda Allah ya ba su suna dauka su bayar kai suna fifita wasu ma akan kansu wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wayusiruna ala anfusihim law kana bihim khassasa abinda aka ba su sukan fifita wasu ba sa nuna kwadayin abinda nasu ne fa amma sai suka gwanda su ba wani amfani da shi a kansu ko da suna cikin tsananin yunwa da tsananin bukata Allah ya ce duk wanda ya kiyaye ruwa to ne ya ci masu rabauta to wannan bawan Allah yana daga cikin su da Allah madaukin sarki ya bi su a cikin wannan bani sunan shi a cikin wannan aya din Sa'd ibn Rabi' mutum ne mai bayarwa mutum ne mai tausayi mutum ne mai jin kai mutum ne mai taimakawa kuma haka ake so dan adam ya zama na so na rufe kafin ka tsaye da ni naga kana ta danna waya watakila ko tambayoyi na so na rufe shirin wani sati sai mu dan dora mu ci gaba tsokaci akan wani abinda naji yau ko a gidan nan ne ko a wani dai daga cikin kafafen yaɗa labarai jiya kai da daddare a nan gidan ne aka bayar da labarin dangane da kokarin da ake yi hukumar hizba Allah saka musu alkhairi karkashin jagorancin shehu malami Ibn Sina muna kyautata musu zato a kokarin raba tsakanin maza da mata a cikin mashin din a daidaita sahu a cikin Kano magana ta gaskiya wannan abin da bawan Allah yayi da kuma hukumar hizba take kokarin ta yi abu ne mai kyau da Kano take da bukata duk da cewa naji wata magana ɗaya daga cikin
jami'ai su ma a cikin hizbin wani kuma yana ana magana cewa ko an dakatar da dokar ko ana nazari akan ta ko na makamancin wannan to shi ma a kirtasa masa zato ba a san me dalilin da yasa ya faɗa haka ba din amma dai yana da kyau a haɗu akan manufa mai kyau da za a taimaki al'ummar musulmi a taimaki jama'a ina kira ga al'ummar musulmi na Kano gaba daya idan maganar musulunci ta zo to mutum yakan ajiye bukatar kansa da san zuciyarsa da abin da yake so ya duba girman Allah ya duba matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam a zakatan al'ummar musulmi a Kano duk Najeriya ko duk Afirka Kano ana buga misali da mu akan addini kai duk duniya inda za a sa wurin da al'umma suke bautawa Allah ake kokarin kwatantawa akwai Kano to mu a matsayin mu na masu karantarwa zamu yi ta kokarin mu kare alfarmar wannan gari da addinin sa tunda a ciki muke rayuwa ciki muke karantarwa al'umma buci dole ne mu yi kokari mu gaya mutane gaskiya kuma duk wanda zai taba mutuncin addinin nan zai taba kimar addinin nan to ya kamata a yi kokari a masa bayani idan bai fahimta ba magana ta gaskiya abinda hukumar hizba ta yi yunkurin samarwa daman akwai shi da a can a baya amma mutuwaye daga baya aka kashe abin da gangan abinda wato rundunar hizba ta yi kokarin ta tabbatar muna mata addu'a Allah ya taimake ta Allah ya taimaki hizba akan tabbatar da raba tsakanin maza da mata a cikin mashin adidas so wasu suna magana ai akwai motocin haya ai akwai hajj ai akwai taxi a fara da adidas sahun tukun dan barnar adidas sahun ita tafi bayyana tukun na kafin cikin bus kuma su ma din za a zo kansu amma a fara in barna ta yi yawa sai a fara da wacce tafi gata nan wadda take yaduwa kuma za a iya gamawa da ita magana ta Allah maganar hana cakuduwar tsakanin maza da mata annabi ne hana al-ikhtilat kuma kare alfarmar mata ne kuma wannan magana ya kamata kungiyar mata musulmin su da wanda ma ba musulmin su ba su fito su nuna goyen bayan su ga hukumar hizba akan a taimakon su ne mutunta su ne a raba su hada su maza da mata sai dai in mutum matar sa ne da mijinta ne da matarsa ko mutum kan wasa ne zai kai ta asibiti amma haka kurin a zo a dauki maza balagaggu a hada su da ƴan mata ko matan aure wallahi tallahi cin mutuncin musulunci ne cin mutuncin kanmu ne kuma duk dan adidai ta sahun da ya fito yayi hayaniya ko yayi magana akan wannan dokar da aka yi ko kuma ya nuna rashin amincewa sa wannan ya nuna cewa gaskiya bai fahimci addini ba kuma musulmi kirki bane ba dan wallahi ba wanda zai so ya ga uwarsa tana cikin adidai ta sahun namiji yana jingina a jikinta ko matarsa ta aure ta mutunci ya ga wani namiji yana jingina a jikinta idubin matsuwar da ake adidai ta sahun ta kai ga a garin nan saboda wulakanci hatta gefen direban adidai sahu gefen direban adidai sahu ana goye mashi wallahi malam kaga ban san wani abun zai faru ba wani balarabe ne yazo daga waje ya kawo mana ziyara nan gurin nan Kano yazo ziyarar haka yaji ana Kano akwai addini akwai masallatai aka kai shi masallatai yana gani yana masha Allah masha Allah yazo zai hawo wannan yazo za a tsallaka titi sai ya ga mashin din adidai ta sahu sai ya ga mata da maza a ciki shi subhanallah fi Kano yace akhbirna anna Kano balad islami an ba mu labari ai Kano garin musulunci yace subhanallah yace a'udhu billahi wa ina sauri wai zai daidai nan adidai sahu wai zai mai wa'azi sai wanda yake tafi da shi yace ya shek isbir kai hakuri ai kafin ya kure titin ya ga gudanawa kawai sai tunanin da yazo da shi akan Kano din an gaya masa ana musulunci ana addini sai aka canja masa tunani da ya je masallata ya ga masallata ya ga malamai ana wa'azi ya ga hudubar juma'a an cika masallaci ya ga kaza ce yanzu har yanzu ba ku iya magance wannan matsalar ba so gaskiya fi sabilillahi fito na fito akan wannan doka yaƙar Allah ne yaƙar manzon Allah ne kuma wallahi duk wanda ya faɗa da abinda Allah ya ce da abinda annabi ya ce ba zai albarka ba kuma muna kira ga kungiyar adidai sahu shugabannin su goyi baya akan wannan abin su taimake wannan dokar kuma a taimake hukumar hizba din nan alheri ne fa a gare mu fa alheri ce a Kano albarka ce a Kano a taimake su a tallafa musu a ba su goyen baya in akwai wani abu na tsanani da aka yi a ciki a duba a sake rubin dinsa a gyara
amma maganar a bar mata suna cakuduwa da maza ana diban mana yaran mu ƴan mata ana hada su da maza a cikin adidi sau ana taba mutuncin su wallahi tallahi wannan ba daidai bane kuma ku ƴan adidi sau ai ya kamata ma tukunna ku tsaya ma ku roki Allah halin da kuke ciki ma a nan jihar Kano tukunna ku da kuke neman Allah ya taimake ku akan abin da kuka sa a gaba ana neman a rage yawan ku ana neman ai kaza a lokacin kuma da ya kamata ku yi tawassuli da wannan ku goyi bayan dokar Allah tabaraka wa ta'ala ku Allah ko Allah ya rufa muku asiri ya taimake ku kuma kuna neman goyen bayan al'ummar gari su taimaka muku su agaza muku gwamnati ta daga muku kafa akan kaza kuma yanzu an zo an kawo dokar Allah a ce wai wasu tsirari daga cikin ku za su fito su yaki wannan zancen hatta kai ga a ce wai wai za a ce wai ana kokarin a ce an janne kenan a ci gaba da fasadi a ci gaba da barna a ci gaba da sabon Allah a cikin mu yanzu akwai wanda zai so ya ga Yassa Budurwa wani namiji yana haduwa da ita a cikin mashin din adidi sau yanzu mutun da mutuncin sa da kimar sa zai zo matarsa zai kai ta asibiti ko wani amaka kana tsaye da adidi sau sai ga namiji ka zo ka hada shi da matarka a tafi da ita daga nan zuwa kaza wa zai so wannan abin mu muna ba da shawara ga hukumar hatta hukumar Karo ta kamata ta shiga cikin wannan al'amarin su taimaka muna kira shi ma ga shugabanta yayi kokari ya zo ya bada tasa gudunmuwar mu hadu mu hada kai mu Allah kallin mu fita kunya a nan da jihar Kano mu yi kokari mu yi abin da za a yi koyi da mu a wasu jihohi ba wai mu zo da abin kunya ba dan wallahi tallahi hana faruwar wannan dokar halattawa ɗan adidi sahu su yi ta daukan maza da mata billahi alazim fada da addini ne kuma wallahi ya ci karo da tarbiyyar da iyaye da kakanni a Kano suka gina mana kuma nan ya kamata shiwa gabanni waɗanda suke yawan magana akan abin da ya shafi harkar abin da ya shafi al'umma ko harkar mulki ko sarauta ko wani abu su sa baki su yi magana akan wannan abu kuma ya kamata kungiyar mata su ma su fito su nemi ƴancin su su nemi go su bada goyen baya akan wannan a tsare musu alfarmarsu Allah akalli idan barnar ta kai 100 a rage ta a mayar da ita 30 ko a mayar da ita 40 amma ba wai lalle a zo a ce an canje wannan magana a zo a jefa iyalanmu cikin kaskanci ƴaƴanmu cikin tozarta cikin wulakanta ba dan rashin kirki ne rashin sani ya kamata ne kuma rashin kunya ne a zo ana hada maza da mata ana cakuɗa su a cikin wannan dan karamin babur din kuma hatta goyo na fada ina maimaitawa ya goyo akwai wallahi adadin sauran da za su zo suna goyen mace billahi alazim a gefen kugun su wallahi muna gani kai wallahi in an zo biki sai su zo su hada mutum 15 a cikin wannan dan babur ne mata ne mallan wani ma wallahi tallahi mallan ƴan mata ne sai dan dare ban kawai zaka tarar dama da hagun din sa wannan wani irin rashin kirki ne wannan so muna kira muna goyen baya hukumar hizba lalle ku tsaya ku jajirce aikin Allah ne dole sai kun samu challenge so ku tsaya ku yi da gaske muna nan muna tare da ku 100% Allah ya taimake ku
amin su amin
Allah ya saka da alkhairi
amin malan Allah ya saka da alkhairi fadakarwar da akai ta cinye lokacin da za a amsa sakonni da kuma wuyoyi da kuma fadakarwa ce mai mutukar muhimmanci akwai sakonnin da aka turo da tambayoyi insha Allah sati mai zuwa sai mu kalle su da izinin Allah muna yi malan fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi masu sauraro a madadin shi Dr. Abdullah Usman Umar Gadankaya tare da shugabancin wannan gida na mai albarka karkashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu Nafisa Isa Adam ta sadarin da ku ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa sai Allah ya kai mu sati mai zuwa ma assalam
والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع لم نلقى أمانينا من ذا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد قنانا مآتينا بأيدينا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا